Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Hukumomin lardin Hubei da ke tsakiyar kasar China sun ce mutane 245 sun mutu daga barkewar sabuwar cutar coronavirus. Amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar Afirka da ta bada sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayaka sojojinta. A yau Alhamis Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a akan wani kuduri da zai yi kira ga shugaba Donald Trump da zai hana shi amfani da sojojin Amurka akan Iran.
To da shike yau 13 ga watan Fabrairu ce ranar karrama rediyo ta Majalisar Dinkin Duniya. Shin kowane tasiri rediyo ke yi a rayuwar al'umma a wannan zamanin na fasahar zamani?
Isa kafata yanar gizo-gizo internet ita ma tana taimaka, amma gaskiya ba kamar rediyo ba. Yawanci mutane sun fi yadda, ko ni na fi yadda da maganar rediyo, saboda sukan kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna yankin Bakalu a ƙaramar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna sun ƙauracewa matsugunan su biyo bayan wani mummunan hari da aka kai a yankin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya wanda Aishatu Sila ta shirya za ta kuma gabatar. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a lardin Hubei da ke tsakiyar kasar China sun ce mutane 245 sun mutu daga barkewar sabuwar cutar coronavirus da zuwa yanzu ta kashe mutane 1,367 tun daga watan Disamba bara. Sanarwar ta sabbin adadin waɗanda suka mutu tana zuwa ne bayan China ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka ƙara kamuwa da cutar ya ragu a kwana biyu a jere. Jami'an lafiya a Hubei da nan ne ainihin inda cutar ta ɓarke a watanni biyu da suka gabata sun ce canja hanyar da suke gano cutar daga aiki da ɗakunan gwaje-gwaje zuwa yin amfani da na'urar kwamfuta don duba jikin mutane. Canje-canjen hanyoyin gano cutar ya ƙara gano adadin waɗanda suka kamu da cutar a duka faɗin China zuwa 60,000. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Ghebreyesus ya bayyana farin cikin labarin raguwar kamuwa da cutar tare da matakan da aka ɗauka. Ma'aikatar shari'a Amurka ta shafa shekaru da dama tana gudanar da aikinta na tabbatar da kiyaye doka da oda ba tare da sa siyasa a aikinta ba. Ƙwararrun lauyoyi ne suka yanke shawara kan hukuncin da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya suka gabatar na hukuncin da za a yanke wa a wani yanayi na ba saban ba. Yanzu da ake matuƙar zuba ido kan yadda za su kare mutuncinsu bayan hukuncin da ma'aikatar shari'a ta yanke ranar Talata ta sauya shawara da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar cewa a yanke wa Roger Stone da daɗan na hannun daman shugaba Donald Trump hukuncin ɗaurin shekara 7-9 a gidan yari na laifin da aka gano ya aikata a lokacin binciken mula na yin katsalandan a zaben Amurka. Masu taimakawa alkali na gwamnatin tarayya sun yanke wa Stone hukunci a watan Nuwamba da ta gabata bisa laifin yi wa majalisa ƙarya da hana shari'a aiki da kuma yin katsalandan ga shaidu. Amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar Afirka da ta bada sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta kana ta musanya su da wasu ƙwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana wannan yunkuri a matsayin irinsa na farko da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun Amurka da suke aiki a nahiyar, yayin da take ƙara mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A wata sanarwa jiya Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Amurka Alisa Fara ta ce yunkurin zai taimaka wa Amurka ta yi gogayya da ƙasashen China da Rasha a nahiyar Afirka. Fara ta ce Amurka za ta soma dawo da dakarunta na runduna ta 101 ta mayakan sama a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa.
To masu sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar, yanzu kuma za mu kawo muku rahoto akan ranar rediyo ta bana, inda wasu masu sharhi akan lamarin yau da kullum suka tofa albarkacin bakinsu. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Take ranar karrama kafar sadarwa ta rediyo bana na da zumar yada haɗin kai a tsakanin al'umma masu al'adu da addinai daban-daban a duniya. Yanzu a cina hukumar raya ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta bullo da martaba wannan rana da aka fara tsarawa 1946, inda a ƙarshe bayan tuntuɓar masu ruwa da tsakiya 2011 ya sanya 2013 aka ayyana duk ranar 13 ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama rediyo ta duniya. Duk da bullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo, har yanzu rediyo ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya. Kanin birane da karkara, dan kafar bata bukatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta. Ga abun da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu Aisha Zakari Yasmin ke cewa.
Sannan kuma ita kafata yanar gizo-gizo internet ita ma tana taimakawa, amma gaskiya ba kamar rediyo ba, saboda shi ba shi da filters ko kuma a ce ma'aunin matatar tabbatar da labarai ba kamar na rediyo ba. Bance na rediyo da abin da aka faɗa kamar magana ce ta Alkur'ani ba, amma a takaice yawanci mutane sun fi yarda, ko ni na fi yarda da magana rediyo, saboda sukan yi kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye.
Shi ma Adamu Tahiru da yake yada labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta rediyo ba zai wuce gona da iri ba.
Ba zan manta ba, tun muna primary school ana koya muna a cikin wani darasi da ake ce mu social studies, cewa idan ana tambaya game da kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito, to gidan rediyo yana ciki, saboda hanya ce wadda da na birni da na ƙauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta a cikin shirye-shiryen gidan rediyo.
Jagoran kungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a duk faɗin ƙasar, Zaidu Bala Kofa Sabuwa, ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan ƙasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta rediyo ba.
Kuma ina ganin da cewa rediyo ita ce a kafa wadda ka yaɗa labari cikin sauƙi kuma sahihin labari. Babu inda talaka ka dogara da sauƙin samun labari sahihi irin rediyo. Ita ce talaka zai samu labari cikin sauƙi. Kaga mutum ya sayi ɗan rediyo ɗice ta naira 1000 da ɗan batura ne na naira 100 ya ɗan yi kwanaki yana samun labari isasshe. Rediyo ta kawo zumunci, ta haɗa kan al'umma sosai wajen sada zumunci.
Hakika an samu gidajen rediyo a kusan kowane yanki da suka haɗa da na gwamnati da masu zaman kansu, inda bambancin aikin ya shafi masu zage gaskiya, masu ririta ko ɓoye gaskiyar, da masu yaɗa abun da masu mulki ke so. Kafafen yaɗa labaru na matakin duniya na samun tagomashin aiki ba katsalanda. Aliyu Mustapha Sokoto shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
Wannan ke sakado wasu kafofin yaɗa labarai kuma na muryar Amurka suna da kullayoyin masu bayan su masu sauraro su, saboda sun tabbata cewa abin da za su ji tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan, ba wani abin da za a ba su yarda gaskiya. In fact a ƙarshen gaskiya ma babban takin muryar Amurka shine za mu gaya muku gaskiya komai ɗacin da kuma a har yanzu akan abin da ake kiran
adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shike takaita mulkin kama karya. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban labaran duniya.
A yayin da suke ikirarin an tafka magudi, jam'iyyun adawa a ƙasar kamar sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar 9 ga watan Fabrairu da suka ba wa jam'iyyar CPDM da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba Paul Biya gagarumar nasara. A halin da ake ciki yanzu, ana sa ran sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar. Mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta SDF Dennis Kemalemo ya ce jam'iyyarsa ta shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulki da ta yi watsi da gaba ɗaya sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi na ranar 9 ga watan Fabrairu da kuma na 'yan majalisar tarayya, wanda ya ce suna cike da kurakurai. Dennis ya ƙara da cewa daga cikin waɗannan dalilai akwai batun yin magudi sosai da siyan ƙuri'a. Bayan haka sojoji da aka tura daga wasu yankuna sun kaɗa ƙuri'a a madadin al'umar yankin. Sauran dalilan sun haɗa da tashin hankali na harbe-harben bindiga, ƙarancin fitowar masu jefa ƙuri'a, an kuma yi wa mutane barazana sosai, wanda ya sa wasu 'yan takara suka yi yunƙurin janyewa daga zaɓen. A yau Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a a kan wani ƙuduri da zai yi kira ga shugaba Donald Trump ya hana shi amfani da sojoji don kai wa Iran hari. Sai dai wannan mataki yana buƙatar amincewar Majalisar Wakilai. Shugaba Trump ya yi watsi da matakin, yana jayayya da shi cewa yana da hadari a takaita karfin ikonsa na sha'anin yaki. Kuma kafin a kada kuri'ar a yau a Alhamis, ya buƙaci 'yan Republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa da kada su amince da kudirin. Yana da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasarmu, cewar majalisar dattawan Amurka kada su kada kuri'a akan kudirin hana kaiwa Iran hari, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. Muna samun nasarori akan Iran, kuma wannan ba shi ne lokaci da za mu nuna rauninmu ba.
Allah gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna a Najeriya. A farkon makon nan ne wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai wani mummunan hari da ya yi sanadiyar hasarar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a a wani yankin ƙaramar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna. Wannan harin ya sa wasu mazauna yankin da yawa gujewa gidajensu don fargaban abin da ka iya biyo baya. Daga Kaduna ga Isa Lawal Kara da ƙarin bayani.
Halin da 'yan bindiga suka kai a yankin Bakali da ke iyatawa a ƙaramar hukumar Giwa a jihar Kaduna ya sa al'ummar yankin gudun hijira saboda irin fargabar da suka ce suna yi na irin abin da ka iya biyo baya. Da yammacin talatar makon nan ne dai wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba kusan 100 suka aukawa garin Bakali a ƙaramar hukumar Giwa inda suka halaka mutane sama da 20. Sannan suka kone wasu gidaje da buhunan kayan abinci da shanu da sauran dukiya. Kamar da yadda ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin na Bakali ya sanarwa da muryar Amurka abin da ya faru.
Bakali tana karkashin masarauta na ne. Sun ta'adda suka shigo wannan anguwa Bakali da misalin karfe 3:30 na yamma. Sun kace wani mutane 22.
An ce mutum 16 ne suka riga mu gidan gaskiya. Yanzu ka ce 20 da wani abu.
Sun 22 da motoci guda 7 da ma sun kwashe masu san duk wata ba su mere a anguwar sun kwashe. Sun wani sanin su na aiki su tura sun kore. Kuma ba zai musu gida.
A kowane suka tsira a unguwar?
A kukwarai a kowane suka tsira. Ai a gida ɗaya da suka samu sa a suka kashe mutum 11. Yara 8 iyayensu 3 a gida ɗaya. Da yara har da tagwaye ma a cikin yaran.
Ya magana jami'an tsaro yanzu a garin?
Eh jami'an tsaro yanzu dai yanzu muka magana da area commander zai turo mota ta zo ta zauna a garin saboda idan mutane aka mutane suka watsi garin wurin zai zama mazaunan 'yan ta'adda.
Kana nufin yanzu ba kowa a garin an tashi?
A mata muna tana nan yanzu ma mata da limaman su da kowa da liman da sauran jama'a da su amma matan da sun bar garin.
Sabon mai magana da yawurin danar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige ya ce rindinar ba za ta ce komai ba tukuna sai ta kammala tattara bayanai.
Eh lalle an kai hari amma dai gaskiya ba mu ce komai ba kan abin da ya faru saboda muna so mu gama compiling fact kan wannan incident da ya faru.
Wannan dai shine karo na farko da 'yan bindiga suka aukawa yankin na Bakali da ke karamar hukumar Giwa. Duk da yake dai rahotanni da dama sun ce 'yan bindigan sun addabi yankunan Kano komin birnin Gwari da Giwa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin.
Lafiya uwar jiki jama'a, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sauraron mu. To a cikin wannan shirin zamu kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa. Me ke kawo zazzabin lasa? Alamomin cutar da kuma uwa uba? Menene rigakafin? Don amsa waɗannan tambayoyi ga wakiliyar mu Hawa Umar, inda ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir, ƙwararren likitan yara da ke Abuja. Sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa. Likita, barka da warhaka.
Masu saurare, barkamu da wannan lokaci.
Likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan wato cutar zazzabin lasa?
Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers, wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini, kuma kwayar cutar lasa virus ita ke kawo wannan cuta.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa?
Da farko, cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro, babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka, ciwon kai, mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo, baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara. Zazzabin ne ya kasance yayi tsanani sosai, in aka gwada zafin jikin a ma'aunin Celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama, kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan dorawa, sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci, ta baki, har fata jiki. Sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga, ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba.
Kai bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa, su kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta?
To, waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a wani ɓera. Ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida, yawanci ɓeran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai, shi yasa ake ce mai multimammate. Sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama. Garuruwa da dama zaki ga idan kina tafiya akan hanya, mutane suna shanya abinci a bakin titi. Wani lokacin dalilin da yasa kenan sai ɓeran nan ya shigo yayi kokarin cin abincin nan, sai ya fitsari a wurin nan, sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin. Wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu, ɓerayen sai ya kasance sun fantsama, sun shigo cikin gari. To, suna haihuwa, matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa. Sai ya kasance idan fitsarin su yazo ya haɗu da wani sanadi na abincin dan adam, sai ya shigo cikin jama'a. To, kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin, sai ya kasance ta yaɗu kenan ta wannan hanya.
Misalin da kai bayani ko ɓera yayi fitsari akan abinci, aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin, shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu?
Takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin, shi yasa take da saukin yaduwa. Sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan takan iya daukar lokaci bata nuna ba. Wasu tana iya nunawa cikin dan kankanin lokaci, kwana 2 zuwa kwana 5, amma takan iya kai har sati 3 bata nuna alama ba a jikin mutum. Sannan kuma a lokacin da mutum take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba.
Kamar cuta, wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a?
To, shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu, ko yawo, ko jini, ko majina da sauransu, ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan ɗera yake iya fitar da ita, duk ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa, zai taba mutum zai iya yada ta. Saboda haka zai iya misali amfani da banɗaki ya taba handle din mabudin kofa, wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba, sai ya kasance an yada ta cikin al'umma, shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma.
Shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki?
Idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu, saboda yadda alaka ta da jaririn nan. To, amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya mahaifiyar yaran. Matukar ta kamu da wannan cuta, har cuta ta kamu, to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance, saboda kin ga yadda suke bala in zubar da jinin nan, tashin hankali ne, jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo, da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali.
Dan ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ya taimake su.
Mun gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa, shin tana da rigakafi?
To, gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci, sannan kauda waɗannan beraye, sannan yanayin yadda mutane ke shanya abinci da abubuwan da ake amfani da su wurin abinci a bakin titin nan, da kone-konen daji da ake koro berayen nan suna shigo cikin gari, sune abu na farko da za a yi. Ya kasance wanke hannu hannu, mutane suna wanke hannu matuka, a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci, misali kayan kitchen an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su mu'amala da wurin. Abinci a rinka rufe shi, ruwan sha a rinka rufe shi, a kuma kare yadda ake samun ruwan shan, kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafaye da sauransu.
Yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. Kwanan nan zaki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu, saboda ka tana da yawan gaskiya ta kai matsayin annoba.
Likita, wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta?
To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada yan uwa su ce bara a bar shi a gida, da bukatar a kai shi asibiti, don idan asibiti an tabbatar da cutar nan, to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi, sannan kuma a kare yaduwarta daga cikin al'umma. Sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta, akwai matakan da ya kamata a dauka. Yana da hatsarin gaske, don ko bayan mutuwar shi dan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yada cutar nan ga mutane.
Mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta, misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta, akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi ya sanyi kafin a sha. Shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne?
Wuta za ta iya kashe kwayar cuta, to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau, amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala, to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan. Saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan mu'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su, sannan a san dai da za a guji mu'amala tsakanin beran da al'umma.
To likita, za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamanceceniya da cutar Ebola?
Tana da kamanceceniya da ita, shi yasa dukansu ake kiran su hemorrhagic viral fever, wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su, na biyu suna kawo zubar da jini, kuma suna kisa matuka, na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci.
Cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa, ga kuma illolin da take kawowa, don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma akan rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta. Wani mataki hukumomin lafiya suke dauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan?
To a kullun zaki ga ana ta campaign akan kula da tsaftar abinci da sauransu, saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci daya. Tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama. Kuma zaki ga gidajen radio kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan. Yana da matukar amfani.
Shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar?
Akan samu wanda suka rayu, wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani, wani lokacin tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu, amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa. Takan iya haifar da matsala na dindindin. Akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din ba ta bar musu wata matsala ba.
To da fata an gamsu, kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa. Godiya gare ki Hauwa Umar da Dr. Lawal Isa Tahir. Ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
A gaida Aisha Tusule, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email. Sa
sabonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Kiran da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi wa Shugaba Muhammadu Buhari cewa lokaci yayi da ya kamata ya sanya dokar ta baci akan tsaro yayi daidai kuma hakan wani abin a duba ne idan aka yi la'akari da yadda ake samun koma baya a harkar tsaro a Najeriya. Sai kuma sako daga Kaka Alhaji Bukar Gusuma da Masak daga jihar Borno inda shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna Allah wadai da ihun da aka yi wa Shugaba Baba Buhari jiya a cikin birnin Maiduguri. Amma fa yana da kyau mutane su fahimci cewa a birnin Maiduguri kadai ne aka yi masa ihu, kuma a madadin daukacin al'ummar jihar Borno muna miƙa sakon hakuri ga Shugaba Buhari. To sai kuma mun samu sako daga Alhaji Milai Sufari. Shi kuma ya ce matakin soke zaben gwamnatin jihar Bayelsa da kotun koli ta yi wani mai da hannun agogo baya ne ga jam'iyyar APC gani yadda take ikrarin kwace kujerar daga hannun jam'iyyar PDP. To kuma sai mun samu sako daga Nafa'atu Salihu Isa Fanna tare da Sariya matar na Mairo Umar Makera inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah muna son ku bamu dama domin mu nuna bakin cikin mu akan ihun da wasu tsararren mutane suka yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Maiduguri. Allah ya kyauta. Sako na ƙarshe kuma daga Ali Abdullahi Dorin Baga ne inda shi kuma ya ce albarkacin yau ranar da hukumar UNESCO ta ware don bikin ranar rediyo ta duniya, ina fatan alheri ga daukacin ma'aikatan da masu sauraron mu na VOA Hausa. To madalla mun kuma gode ku ci gaba aiko mana da sakonni.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Hukumomin lardin Hubei da ke tsakiyar kasar China sun ce mutane 245 ne suka mutu daga barkewar sabuwar cutar coronavirus da zuwa yanzu ta kashe mutane 1,367 tun daga watan Disamba bara. Sanarwar ta sabbin adadin waɗanda suka mutu tana zuwa ne bayan da China ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suke ƙara kamuwa da cutar ya ragu a kwana biyu a jere. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta shafa shekaru da dama tana gudanar da aikinta na tabbatar da kiyaye doka da oda ba tare da sa siyasa a aikinta ba. Ƙwararrun lauyoyi ne suka yanke shawara kan hukuncin da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya suka gabatar na hukuncin da za a yanke wa Roger Stone a wani yanayi na ba sabon ba. Yanzu da ake matukar zuba ido kan yadda za su kare mutuncinsu bayan hukuncin da ma'aikatar shari'a ta yanke ranar Talata ta sauya shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar cewa a yankewa Roger Stone da daddan na hannun daman shugaba Donald Trump hukuncin ɗaurin shekara 7-9 a gidan yari. Amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar Afirka da ta bada sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta kana ta musanya su da wasu ƙwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana wannan yunkuri a matsayin irinsa na farko da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun Amurka da suke aiki a nahiyar yayin da take ƙara mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A yayin da suke ikirarin an tafka magudi, jam'iyyun adawa a ƙasar Kamaru sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar 9 ga watan Fabrairu da suka bawa jam'iyyar CPDM da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba Paul Biya gagarumar nasara. A halin da ake ciki yanzu, ana sa ran sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar. Mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta SDF Dennis Kemalemo ya ce jam'iyyarsa ta shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulki.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan tasirin da rediyo ke da shi a rayuwarku musamman a wannan zamanin na fasahar zamani. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da Rashad injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.